en rediffusion sur VOA.
Sanin murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 21, da 25. Haka kuma a koda yaushe za a iya kama mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni ce Maryam Dauda ke tarbar ku da shirye-shiryenmu na yau. Asabar da wasu matsaloli da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba ji ba. Amma dan haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kuma kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman.
Yanzu haka ana gab da korar wata mata mai suna Grace Eze daga ƙauyensu na Okwe dake Asaba, babban birnin jihar Delta Kudu maso kudancin Najeriya. Bayan ta fallasa cewa mijinta ya yi wa 'yarsu dake ƙasa da shekaru 15 fyaɗe, Wato shugabannin wannan kauyen sun umurci malama Grace Eze da ta kawo naira 10,000 da jerin wasu abubuwa daban-daban, ciki har da akuya da busuru da kwalaben barasa iri-iri da kwalaben lemon malt da kuma goro don tsarkake kauyen ko kuma a kore ta daga kauyen. A shekarar da ta gabata ne ‘yan sanda suka kama mijinta, Mr. Michael Eze, bisa zargin ya yi wa ‘yarsa fyaɗe, wanda ya fara mata tun tana shekara 10 da haihuwa. Daga bisani, mahaifinta Michael Eze ya tilasta mata zubar da ciki a lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu sanadiyar fyaɗen da ya shayi mata. Yanzu dai, Michael Eze yana gidan yari yana jiran hukumomi su yanke hukunci akan wannan abin kyamar da ake zarginsa da aikatawa, yayin da kuma shugabannin ƙauyensu sun nace da dole sai matarsa ta ɗauki nauyin tsarkake ƙauyen don laifin da shi ya aikata. To da yake wannan mummunan lamarin da ya auku wani abu ne da ya shafi al'adar kabilar Ibo, na samu zantawa da wasu dattawa masana kan al'adun gargajiya na Ibo don gano ko bisa al'ada ya dace al'ummar garin Okwe su korin wannan matan daga garin. Chief Justin Onoha wani malami ne a sashen nazarin zamantakewa da halayyar ɗan adam a jami'ar jihar Abia, kuma ya yi alawadaran wannan matakin, inda ya ƙara da cewa
muka wani kwasar kwala na Libo nihi na Omer Rala munye ya enweghị ihe ọbụla gbasara ya, dịka ọ dị ekwesịrị inye nwunye ya ihe nrite, n'ihi na ya wawa onye hụrụ ya n'itiwe mkpusilekwa ihe arụ dị ya na-eme. Ọ wa arụ nyere obodo ahụ ịta nwaanyị ahụ n'okwuru eziokwu.
Ya ce mutumin ne ya kamata ya tsarkake ƙauyen bisa al'adar Igbo saboda ya aikata mummunan laifi. Ba abin da ya shafi matarsa da wannan. Ya kamata a yabawa matar saboda ita ce ta gano wannan al'amarin kuma ta fallasa shi. Abin haushi ne a ce za a hukunta matar saboda ta bayyana abin da ke tafiya, kuma korarta daga garin na nuni da cewa su ma mai yiwuwa suna wa ‘ya’yansu mata abin da ake zargin Michael da aikatawa. So suke nan gaba mata su kauda ido idan irin wannan abin ya faru. San bai dace a hukunta wannan matar ba, saboda bata aikata wani laifi ba. Ina kira ga al'ummar garin da su bar matar su hukunta mijinta bisa rashin mutuncin da ya aikata. Ya kamata kuma a nemi hanyar da za a farfado da rayuwar ita wannan yarinya da ke cikin rudani da azaba a halin yanzu. Wannan ra'ayin da ya zo kusan daidai da na Chief Paulinus Okoro, wanda ya bayyana cewa
duk otu si edo nwaanyị a ekwesịghị chụpịa, maka na mgbe ihe a na-aga ọ na-etikwe mkpu na-akọsara ndị mmadụ si nalekwa ihe na-aga. Onwe onye kwuru okwu eruzie ugbu a ọ dị otu a, ọbụrụzie nwaanyị ka a sizi na ọya ga ya.
Ya ce a yadda abin yake bai kamata a kori wannan matar daga ƙauyensu ba, saboda lokacin da wannan abin ke gudana tana ihu tana ƙorafi, amma ba a ɗauki mataki ba. Yanzu sai gashi bata ci buzu ba, amma ana so ta yi aman gashi. San wannan bai dace ba, da ta yi shiru da zan ce tana da hannu a ciki, amma ta wanke kanta daga duk wani zargi. Bai kamata a kore ta ba, kuma bai kamata ta ɗauki alhakin tsarkake ƙauyen ba. Mijinta ne ya yi laifi kuma ta fallasa shi, amma ba ɗauki mataki ba. Saboda haka, me yasa za ta sha wahala a kan laifin da bata aikata ba? Ya kamata su ma 'yan ƙauyen a bincike su, saboda ina ganin su ma suna aikata irin wannan laifin. Sai dai a nasa ra'ayin, Chief Ikenye Beke na ganin ya dace a kori matar.
Ihe a mere ọ wa arụ nikọta omenala ọwụla nwee ihe eji akwa ya, ya ụlọ emezi ihe ahụ ndị obere tupu ya ha emeghị ihe ọjọọ.
Ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne da kuma abin kyama, saboda wannan ya sabawa al'adarmu. Idan ta ki kawo abubuwan da za a tsarkake garin da su kuma sai aka kore ta, ba na ganin wani laifi a nan. Ya kamata ta ba da haɗin kai ta kai abubuwan da aka umurce ta ta kai don tsarkake garin, saboda duk abin da ya shafi mijinta ya shafe ta. Ya kamata ta kai musu duk waɗannan abubuwan da aka ce ta kai, ko kuma su kore ta. Mista Gwamni Shu Harrison wani ɗan gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama ne, kuma ƙungiyarsa ta Behind Bars Rights Foundation ce ta shigar da ƙara a wajen hukuma. A wata hirar da na yi da shi, ya faɗi yadda wannan lamarin ya auku. da kuma matakin da kungiyar za ta dauka idan shugabannin garin Okwe ba su janye hukuncin korar malama Grace Eze daga garin ba.
February last year, so our team went for a school awareness program on Saturday.
Yace a watan Fabrairun bara mun je makarantar sakandaren garin Okwe ne don fadakar da dalibai kan lalata da yara. A nan ne wannan yaniya ta gaya mana yadda mahaifinta ke bugar da ita yana lalata da ita. Daga nan sai muka kaita ofishin yan sanda, kuma daga can suka kaita asibiti don duba lafiyarta. Daga can ne aka gano yadda aka kaita wani asibiti a Asaba, inda ta zubar da cikin. Bisa wannan ne yan sanda suka kama mahaifinta, kuma ya amince da aikata mummunar laifin.
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilan halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Madalla, kada a sha'afa dai, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilan halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hirar ta musamman.
To a halin yanzu muna tare da to zamu ce bako daga Najeriya a wannan ɗakin namu na watsa shirye-shirye. Da farko akan maka Allah ka fara gabatarwa masu saurare da cikakken sunanka.
To sunana Abubakar Sokoto Muhammad MNI and yanzu ni ina karantawa a Jami'ar Usman Dan Fojo da ke Sokoto fannin abin nan tarbiyya abin halayen nazarin halayen
zamantakewar dan adam
na'am wanda ake kira sociology da turanci
na'am to ala gafarta mallam bari mu yi matashiya da shin menene makasudin zuwan ka nan Amurka
to abin da ya kawo na Amurka na zo in halarci wani taro ne da muke yi shekara-shekara na wata kungiya da ake kira Fulbright Association ita wannan Fulbright Association wata kungiya ce ta mafi yawanci professorshi na jami'a na duniya gaba daya wannan wani tsari ne da wani senator na Amerika wanda ake ce ma senator William Fulbright ya kirkiro bayan yakin duniya na biyu cewa yana da kyau mutane su fahimci juna ta hanyar ziyarar mutane da kuma karance-karance mutane don shi malamin makaranta ne kuma lawyer ne kuma dan siyasa babban dan siyasa to shine ya kawo doka cewa gwamnatin Amerika ta rika daukar nauyin sauran mutanen duniya professorshi su zo nan Amerika su yi karantawa su kuma yi bincike su kuma mutanen Amerika su tafi sauran kasashen duniya su ma su yi bincike su yi karantawa ta haka za a ƙara fahimtar juna a duniya
to watakila menene manufar da ake so a cimma da aka fito da wannan
manufar da aka cimma shine saboda hana yin yaki a duniya saboda idan mutane ba su fahimci juna ba yana daya daga cikin dalilan da za su kawo tashin hankali da rashin fahimta alal misali ni nazo nan nayi kusan shekara guda nayi nan to kaga duk kasar da ka zo ka shekara guda dole ne ka san halayen mutanen da dabi'unsu da kuma su kuma su fahimci naka halayen da naka dabi'un kasar da ka fito daga ida sannan su kuma sun tafi sauran kasashen mu su ma suka yi nazarci irin yanayin mutane
Na'am, to ita wannan ziyarar da kuka zo a yanzu kamar wani fanni ta fada ta sha'anin bincike ne ko kuwa wani taro ne na ƙara juna sani ko kuma menene?
Ya hada duka saboda malamai ne dake karantawa a jami'o'i kuma suna bincike. To mun zo mutane sun gabatar da kasidu daban-daban akan irin ayyukan da suke yi. Akwai wata da ta zo daga Pakistan, ta zo ita tana aikin film ne. Dai film ta nuna na mutane ne
ma'ana wasan kwaikwayo kenan,
ba na wasan kwaikwayo ba, irin mutane ne masu irin ra'ayin Boko Haram. Ta nuna irin aikin da yan sandan su suke yi na bomb, suke sawa mutanen nan su je su kwance bomb din. Kamar a Najeriya ma muna da su a police bomb dispersal unit. Akwai wani wanda ya kawo irin wato artificial intelligence
kamar wani bangare na samun bayanan tsaro wato na gargajiya
ne, kamar aiki ne na na'ura mai aiki da kwakwalwa.
Na'am,
irin yadda ake tura wasu injinunoka zuwa bisa wata su yi wani bincike su kawo labaru, sannan kuma irin yadda yanzu ake kero wasu na'urori masu aiki da kwakwalwa suna yin aikin da mutane ya kamata su riƙa yi.
Na'am,
to akwai ire-iren waɗannan abubuwa duk da aka yi ta gabatarwa.
To Malam Sokoto, na san da cewa watakila su kansu kasashe masu tasowa musamman ire-iren kasashen mu na nahiyar Afrika su ma watakila babban abin da yasa watakila za su iya shiga cikin wannan tsarin da kuka zuwa to Fulbright Association din nan, shine yadda za su fa'idantu da roman da ke tattare da wannan shirin. Anan shin wani irin tasiri kake ganin wannan zai yi ga sha'anin ilimi a kasashen mu na Afrika?
Yana da tasiri saboda dole ne in ka zo taro irin wannan zaka ga wani abu sabo wanda zaka karo da shi. Idan ka same shi kuma in ka koma zaka yi kokari ka inganta naka aikin. Alal misali kai ɗalibin mu ne, ka san yadda yanayin karantawar mu yake. Har yanzu allo ne muke amfani da shi wanda ake rubutu da maka wani lokaci baya fita, allon ma ya gaji ba a gani ma an yi rubutu akai. To abin da ya kamata yanzu karantawa a ce malami yana da nashi kwamfuta ya zo a cikin aji, akwai projector wanda zai nuna ma yara aiki akan allo daga kwamfuta, ka duk abin da suke son gani za su iya gani. To yanzu wasu ajujuwan namu yaran da ke zaune bayan aji ba su ma ganin abin da ake a gaba akan allon. To kaga irin wannan hanyoyi ne na karuwa. Sannan kuma akwai sababbin na'urori na aiki da kuma sababbin bincike da aka yi waɗanda da kai baka sani ba. To yanzu mutum ya karu da su, in ka koma za su inganta aikinka.
Wato kasashen mu musamman Najeriya mun yi suna sosai, ko kuma su kasashen sun yi suna sosai wurin wato dadewa akan tsohuwar hanya ta neman abu ilimi na ɗaya daga cikin su, wanda zaka ga da cewa kusan yanayin da ake koyar da ilimi a wannan lokaci har kawo yanzu dai ana ba a rabu da wannan tsarin ba. Watakila ya zaka bayyana yanayin na ilimi da kuma watakila hanyar da ake bi domin wato bayar da ilimi ga 'ya'ya masu tasowa a Najeriya da sauran kasashe ire-iren ta?
Abinda ka faɗa gaskiya ne, saboda kai ma ganau ne ba jewu ba, baka dade da gama karatu a saman dan fodiyo ba. To abinda ke faruwa yanzu ita gwamnati da kuma hukumar jami'o'i sun himmatu wajen alalle kokarin zamanantar da harkoki. Alal misali kwanakin nan ba a dade ba, aka kafa wata cibiya a Bayero University wadda wata hukuma mai bada wutar lantarki a ƙauyuka ta kafa. Wato cibiya ce mai aiki da hasken rana, aka shirya saboda ta ba jami'ar wuta, an kuma yi wuta da aka sa a tituna wanda za a riga ganin da daddare ana ganin komi. To yanzu haka nan jami'ar Sokoto ita ma ana yin wannan a Usman Dan Fodiyo nan kusa da Gumburawa, akwai wani ƙauye nan. To shi ma idan aka yi shi, to za a tabbatar da za a riga samun wuta ko da yaushe. Ko da ba a samu ko da yaushe ba, abinda su Kaduna Electric Distribution Company suka bayar zai tagaza mu wannan aikin. Yadda dai ko da yaushe ya zama akwai wuta. Idan akwai wuta din nan kaga ko da yaushe za a yi aiki da internet da computer. Wato yanar gizo, don yawancin aiki yanzu ya koma da yanar gizo. Sannan kuma of course akwai ɗakunan ajiye kayan bayanai na bincike wanda kila ana son ajiye su ko da yaushe cikin sanyi don kar su lalace, kamar wajen karatun kimiyya kenan. To kaga idan babu wuta in aje abu lalacewa zai.
To madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba.
fatan za a mana afuwa saboda tangarda da muka samu yanzu ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta cimma daidaito da dan kasar Portugal Jose Peseiro domin kasancewa sabon mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles. Tsohon kocin na kungiyoyin FC Porto da Sporting Lisbon ziyarar ta ba hannu ne kan kwantiragin shekara daya da Najeriya wanda za a iya tsawaitawa bisa la'akari da kwazon aikinsa. Wasu rahotanni sun bayyana cewa hukumar ta NFL ta amince kan gajeruwar kwantiragi ne sakamakon takaddamar shari'ar biyan kuɗaɗe. Denzaka suke ciki da tsohon kocin kasar Ghana Tro wanda hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta umarci NFF din da ta biya shi kudi dala Amurka 380 saboda saba ka'idodin kwantiragi. Peseiro mai shekaru 62 da haihuwa ya yi murabus daga horar da 'yan wasan kasar Venezuela a watan Agustan da ya gabata sakamakon matsalar rashin biyan sa albashi da haƙoƙinsa. A can baya kaɗan a watan Fabrairu sai da Najeriya ta ba da sanarwar ɗaukar shi aikin horar da 'yan wasan kasar. Amma kuma daga baya lamarin ya wargaje saboda kasa cimma daidaito a tsakaninsu. A Ingila kuma sabon mai horar da 'yan wasan Manchester United da zai soma aiki Erik ten Hag ya bayyana yadda kungiyar ta kasa samun gurbin fafa ta gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa da cewa lamari ne maras daɗi. Ten Hag ya ajiye aikin sa na horar da 'yan wasan kungiyar Ajax tun kafin kwantiragin sai ya kare domin komawa United. Yanzu haka kuma United din na matsayin ta shida a teburin gasar Premier tare da maki 58. Yayin da ya rage mata wasa ɗaya ta gasar ta bana da za ta fafata da Crystal Palace. Wannan ne sakamako mafi muni da kungiyar ta samu a gasar ta Premier a tarihi. Kasancewar ta sami nasara ne a wasanni 16 kacal daga cikin wasanni 37 da ta buga. Lamarin da bai yi wa Ten Hag daɗi ba. A ɗaya ɓangaren kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Liverpool Jurgen Klopp ya saki karin yiwuwar lashe gasar Premier ta bana duk da cewa jagororin gasar wato Manchester City sun barar da maki a yayin da suka yi kunnen doki da West Ham a jiya Lahadi. Kunnen dokin da yana nufin bambancin maki hudu tsakanin City din da Liverpool wanda ke da bashin wasa ɗaya kafin wasar ƙarshe ta gasar. Yayin da kuma za a iya tantance zakara ne kaɗai a ranar ƙarshe ta gasar ta Premier. Kuma dai me ya faru, Manchester City na buƙatar yin galaba kan Aston Villa domin lashe gasar ta bana. Shahararren ɗan wasan ƙasar Uruguay Luis Suarez ya yi bankwana da ƙungiyarsa ta taka leda Atletico Madrid. A yanda yake kan hanyarsa ta barin kungiyar a wannan bazara. Suarez mai shekaru 35 ya koma Atletico din ne daga Barcelona shekaru 2 da suka gabata bayan da mai horar da 'yan wasan kungiyar ta Barcelona ya nemi ya bar kungiyar. Atletico din ta ba da sanarwar tafiyar dan wasan kafin soma wasan da ta buga da Sevilla a jiya Lahadi, inda kuma Suarez ya sami kyakkyawar karramawa da jinjina daga masoyan kungiyar musamman a ƙarshen wasan. Duk da yake dai ba a kai ga bayyana kungiyar da Suarez zai koma ba. Wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar komawarsa tsohuwar kungiyarsa ta Barcelona. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Kafin mu je ga wato labarai a takaice, mu shakata da wannan waka. Malala yanzu kuma ga labarai a takeice.
Cewa shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin sake tura ɗaruruwan sojojin Amurka zuwa Somalia kamar yadda wasu jami'an Amurka biyu suka bayyana a yau ɗin nan Litinin, bayan da Donald Trump ya bada umarnin janye su a lokacin da yake shugabancin ƙasar. Ukraine ta ce yau Litinin dakarunta sun fatattaki sojojin Russia da ke yankin Kharkiv a wani farmakin da suka kai musu, wanda ya baiwa sojojin na Ukraine damar isa kan iyakar Russia. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta buga wani faifan bidiyo da ke nuna abin da ta ce sojojinta ne a kan iyakar, inda wani soja ya shaida wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan. Nan take dai babu wani tabbaci game da wannan al'amari. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin Abu Dhabi, inda ya bi sahun manyan tawagar Amurka ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar shugaban ƙasar Kamala Harris, domin jajanta wa iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, wanda ya rasu a Juma'ar da ta gabata.
Kamar sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da fatan za a mana afuwa kan tangaɗar na'ura da muka samu wato a yau. Masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Watan da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta tani gabatar da shirin, sai kuma Julius Gresham ta hada shi wannan shiri, da kuma injiniyan mu ne ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.